بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايهكا منا قرجد رغودياغا الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي ديقام ونن يمتشين لهدي درالي تني. Yau muna goma sha takwas ga watan Zulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. A yau tana da shekara 443. Aqidan miladiya, yau muna 17 ga watan 7 shekara ta 2021. Mun da wannan majalisi namu a wannan masallaci Jami'u Abdullahi bin Abbas, domin ci gaba da karatun wannan littafi da muka faro, Mufsidatul Qulub na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Munajjid. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da imani. Kafin mu koma karatun cikin wannan littafi, tunda an yi hutu na sallah, ‘yan uwa sun buƙaci a gabatar da wata maƙala da aka gabatar da ita a jiya a ITN, Islamic Trust of Nigeria. An gabatar da wata maƙala wacce take magana akan riƙo da addini ba tare da zaƙewa ko sakewa ba. Shi ne maƙalan da aka gabatar a jiya. To, kasancewan an ga abin yana da fa’ida da tasiri, to sai waɗansu ‘yan uwa suka buƙaci me zai hana a ƙara gabatar da wannan maƙala a wannan majalisi, sai ya zama shi ne kamar shimfiɗa na kutsawa cikin wannan littafi da ci gaba da karatunsa. Sai muka ga cewa to babu laifi, insha Allah ta’ala hakan za a yi. To, ga maƙalar wanda yake cikin group ɗin Markaz Abdullahi bin Abbas ta WhatsApp, yanzu idan ya duba maƙalar tana nan, an sanya ta a ciki, zai iya duba ta yanzu ya riƙa jin abin da muke yi kai tsaye. Duk wanda yake cikin wannan group ɗin na Markaz Abdullahi bin Abbas, maƙalar tana ciki. Maƙalar, kamar yadda muka ce, التمسك بالدين بين الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط. وترقوا دا الدين سكن كانن زكيوا هو سكيوا ولن سكن يأديني سو زكي حتى كيغا سمو شوي ولن سكما سكن لو كي أديني لاقو لاقو سي سكي حرص برمكي يوا دا جتكن كوير وان الدين المسلنشي su yi watsi da shi, su take shi ba tare da sun damu ba. Wannan shi ne take na ainihin wannan maƙala. To, la'akari da cewa wato za a yi magana ne akan abin da yake da alaƙa da addini, to kaga duk yadda aka kai aka komo, maganan da yana koma zuwa ga addini ne. Tunda aka ce wani ya riƙe addini har ya zaƙi, wani ya sakaci da addini, to kaga duka dai al'amarin yana koma zuwa ga addini. To, yana da buƙatuwar mu fahimci menene addini. Addini shi ne ɗaya-ɗayan hanya da Allah subhanahu wa ta’ala ya yadda da shi ga bayinsa su bauta masa ta ƙarƙashinsa, su kuma ɗauke shi tafarkin rayuwa. Shi ne addinin Musulunci, saƙon da Allah subhanahu wa ta’ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi. Wani yana iya jin cewa mun yi ƙitilaƙi kai tsaye, mun ce addini shi ne tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wani sai ya ce to ai akwai addinin Kirista, ai akwai addinin Yahudu, akwai ma addinin Maguzawa. To, me yasa mu muka taƙaita a nan muka ce addini kaɗai
shine daya dayan hanya da Allah ya zaba abota masa dishi kuma ya aminta bayin sa su dauki wannan tafarki ya zama musu tsarin rayuwa abin da yasa muka fadi wannan saboda babu wani addini karbabbi a wurin Allah sai addinin musulunci duk wani abu da kaji an saki mishi cewa wai shi ma addini ne in dai ba musulunci bane to ƙarya ne shi yasa har a ɗabi'an dan adam na yau za ga ya yadda da wannan dauka yanzu a gidan rediyo sai kaji an ce za a yi shiri cewa mu koyi addini sunan shirin kenan duk musulmin da ya ji wannan ya san ba addinin Kirista ake nufi ba ba addinin Yahudu ake nufi ba idan addinin Kirista ake nufi wajibi sai an mai kaidi sai a ce filin koyon addinin Kirista kenan idan aka yi tsalaki aka ce filin koyon addini kawai ana nufin addinin musulunci to kuma wannan shine abin da ayoyin alqur'ani mai girma suka zo suka tabbata kamar fadin Allah subhanahu wataala inna ad-din inda Allah al-islam addini kadai karbabbe a wurin Allah shine addinin musulunci kenan duk wani abu da aka kira shi da matsayin da sunan addini in dai ba musulunci bane to ƙarya ne Allah subhanahu wataala bai yarda shi a matsayin addini ba a wata ayar Allah subhanahu wataala yana cewa wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya bidi koma bayan addinin musulunci a matsayin addini duk wanda ya bidi koma bayan addinin musulunci a matsayin addini falai yuqbalani dadai ba za a karba daga gare shi ba huwa fil akhirati min al-khasirin kuma gobe kiyama yana daga cikin tababbu hasarau a wata ayan Allah subhanahu wataala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yace hakika a yau na cika muku addini na cika muku addinin ku na kuma cika ni'imata a gare ku kuma na yaddar muku da addinin musulunci a matsayin addini to kenan duk wani abu da aka jidinta mishi addini in dai koma bayan addinin musulunci ne ƙarya ne domin Allah bai yarda da shi a matsayin addini ba al-allamatu sa'idi da yake fassara wadancan ayoyi guda biyu musamman fadin Allah subhanahu wataala inna ad-dina inda Allah al-islam sai yake cewa ma'anan wannan shine man yudinu lillahi bighairi dinil islam duk wanda ya bauta ma Allah da koma bayan addinin musulunci allazi irtadahu Allah li'ibadihi wannan addinin da Allah ya yarda da shi ga bayinsa fa amaluhu mardudun ghairu maqbul to aikin duk da ya karkashin wannan addini batacce ne kuma Allah bai karba ba li'anna dinil islam saboda addinin musulunci huwal mutadamminu lilistislami lillahi shine kadai addinin da ya tattara akan sallama wa da miƙa wuya ga Allah ikhlasan wanqiyadan ana miƙa wuya ga Allah ana kuma jawuwa zuwa ga abinda lirusuli da abubuwan da manzannin Allah suka zo da shi fa ma lam ya'ti bihi al-abd duk abinda idan dai matukar bawa bai zo da wannan addinin na musulunci ba lam ya'ti bi sababin najati al-allama yake cewa to hakika bawa bai zo da abinda zai gadar mishi da tsira ba min azabillahi daga azaban Allah subhanahu wataala wal fawz bi thawabihi kuma bai zo da abinda zai gadar mishi da lada a wurin Allah ba wa kullu dinin siwahu fa batil yace duk wani addini koma bayan addinin musulunci to wannan bataccen addini ne to wannan kuma ya zo karara a cikin fadin Allah subhanahu wataala wa man yakfur bihi min al-ahzab fan nar maw'iduhu duk wanda ya kafirce ma addinin musulunci ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ce fan nar maw'iduhu wuta ita ce makomarsa kuma idan ya shiga wannan wuta babu ranin da zai fito hadisi ya zo daga al-imamu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi naran tsi da Allah wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ke hannunsa la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma babu wani mutun daya da zai ji wannan sakon da nazo da shi a cikin wannan al'umman yahudiyun wala nasraniyun ko ba yahudi ko kirista thumma yamutu sannan ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi alhalin bai imani da abin da aka aiko ne da shi ba illa kana min ashabin nar face sai ya kasance cikin ƴan wuta. To duk waɗannan bayanai da muka kawo muna son ne dai ka gamsu ya gazgata maganar cewa duk yadda aka yi itlaqin addini, in aka ce addini kawai ana nufin addinin musulunci, duk abin da ba addinin musulunci ba to ɓatacce ne a wurin Allah subhanahu wataala. Allah bai karɓe shi a matsayin addini ba. Shi yasa ko a rayuwance sai kaga sai an yi ƙaidi, sai kaga sai an yi masa ƙaidi. So wannan shi ne abu na farko da ya kamata kowa ya gane. Idan aka ce riƙo da addini, to wani addinin ake nufi? To addinin da ake nufi shi ne addinin musulunci, domin shi ne addini karɓaɓɓe a wurin Allah, shi ne addinin da Allah subhanahu wataala bai yadda da wata hanya ta ibada ko ta rayuwa ba face addinin musulunci, kuma duk wanda bai zo da ita ba gobe kiyama yana cikin hasararru ta babu. Allah ka tsare mu. To tunda wannan shine addinin musulunci, kuma addinin musuluncin nan mun ce wanda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi, to kenan an yi waɗansu addinai kafin zuwan addinin annabi sallallahu alaihi wasallama, an yi waɗansu irin salo-salo na zamantakewa ta rayuwa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama. To yana da kyau mu fahimci irin yadda al'umma take rayuwa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To wannan wata matsala ce wacce take, ko wani al'amari ne wanda yake kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama, mutanen duniya gabaki ɗaya, ba jinsin larabawa kaɗai ba, duka duniya gabaki ɗaya ta riga ta fada cikin duhu, ta riga ta fada cikin hasara, ta riga ta fada cikin halaka gabaki ɗaya, saboda babu wata shari'a daga Allah subhanahu wataala kwakwara da al'umma take rike da shi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan ko ka dauke shi a cikin jinsin larabawa, ko ka dauke shi a cikin jinsin yahudu ko kirista, duk gabaki ɗaya salon iri ɗaya ne, suna cikin hasara da taɓewa da kuma ainihin zama na rashin kan gado. Shi ne Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Iqtiba'us Siratil Mustaqim da yake bayanin yadda al'umma take kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama, yake cewa wannasu idzaka ahadu rajulaini imma kitabiyyun mu'tasimun bi kitabin imma mubaddalin wa imma mansukhun aw bi dinin darisin ba'dahu majhulun wa ba'dahu matrukun. Yace a duniya gabaki ɗaya ɗayan mutum biyu zaka samu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko dai ka sami kitabiyyun wato ahlul kitabi kenan yahudu ko kirista, mu'tasimun bi kitabin yana rike da littafi tabbas, to sai dai abin banta kai cin imma mubaddalin wa imma mansukhun, littafin da yake rike da shi din ko dai littafin da aka riga aka caccanza shi, domin yahudu da kirista sun riga sun caccanza littafan su. Qur'ani ya tabbatar da wannan, taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kaseera, suna caccanza littattafansu, yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi, suna caccanza fassarori da ma'anoni daga wurinsu. To zaka iya samun a duniya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wani kirista ko wani bayahudi ya ce maka yana rike da littafin shi yana aiki da shi, to idan ka bincika sai ka samu littafin an caccanza shi abubuwa da dama, dokokin da Allah ya shar'anta a ciki duk an riga an caccanza, an boye waɗansu abubuwan, waɗansu abubuwan an yi ƙari, waɗansu abubuwan an yi ragi, waɗansu abubuwan an canza su daga mafuskantansu. Haramun da yawa a ciki an halasta, halal da yawa a ciki an haramta, abubuwan da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mu bayi an caccanza su gabaki ɗaya. To wannan littafin ne yake rike da shi, kuma yake bautan Allah, yake ganin kaman yana bautan da za ta sadar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Ko kuma ya kasance littafin mansukh, wato kenan mu ɗauka ma littafin ainihin original ɗin yake rike da shi wanda ba a canza ba, to amma kuma mansukh an riga an daina aiki da shi, saboda daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama at-taura da injila sun yi expire. Daga ranan da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi iqra, shikenan daga ranan nan duk wata at-taura da ke duniya ta yi expire, duk wata injila da ke duniya ta yi expire, ta gama aiki, ba za a aiki da ita ba. Za ka fahimci wannan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga sayyidina Umar yana rike da waɗansu fallaye na at-taura, ɗan takaddu ne na at-taura. Sayyidina Umar ya ɗauko yana karantawa. Manzon Allah ce, ya Umar, wannan mene kenan? Ya ce, manzon Allah, waɗansu ɗan takaddu ne na at-taura nake karantawa. Sai manzon Allah ya fusata, ya ce, to in gaya maka, wallahi idan annabi Musa a yanzu yana raye a duniya, ba shi da wani zaɓi sai dai ya bi abin da na zo da shi na Al-Qur'ani. Ba maganan at-taura ko injila ba ne, sun riga sun gama aiki. Kuma alhamdulillahi Al-Qur'ani mai girma shi ne muhaiminan alaihi, kamar yadda Qur'ani ya zo shi a cikin suratul Ma'ida, cewa Qur'ani shi ne muhaiminan alal kutub, duk wani littafi, duk wata shari'a da ta zo kafin shi, to Qur'ani ya game su, Qur'ani ya tattara su, kuma ya game su gabaki ɗaya. To shi ne Ibn Taymiyyah ke cewa, to haka za ka sami kitabiyun, wani ahalul kitabi ko Kirista ko Bayahudi yana rike da littafi, littafin ko dai an riga an caccanza shi, da aka jabin littafi ne, ko kuma littafin da yake ya yi expire, ya daina aiki, aw bidinin darisin, ko kuma yana da yin wani addini wanda yake addinin tsohon addini ne, an gama da wannan babin shi, shi ne kamar yadda na ce ya expire. Ba'abuhu majhulun wa ba'abuhu matrukun, in ka ce ma kana son a kawo maka shari'an addinin, to mafi yawan abubuwan ma addinin ba a sani ba, mafi yawan abubuwan addinin masu addinin ma sun yi watsi da shi, sun daina aiki da shi. To kaga inda mutum na farko ke rayuwa kenan a duniya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa imma ummiyun, yana ne idan ka duba abin nan group din Markaz Ibn Abbas, mun sanya mun saki wannan makalan a ciki, eh tana na ciki. Wa imma ummiyun, ko kuma ka sami a gefe guda ke dama ce ɗayan mutum biyu ne a duniya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama. Wancan mun ji babin ahalin kitabi, cewa duk abin da suke rike da shi din shiriri sha ne daban kaura, babu wani tabbaci, babu wani gaskiya a ciki, sai karere da kare-kare da rigirgi. Sai ce, to mutum na biyu, wa imma ummiyun, ko kuma ka sami ummiyi, min arabiyyin wa ajamiyyin, daga cikin larabawa ko daga cikin ajamawa. Ummiyi shine wanda ba shi da wata shari'a daga sama, wanda yake kan iya ilimin da iyayen shi suka gadar mishi, shi ne ma'anan ummiyi, iya ilimin da iyayen shi suka gadar masa, iya abin da yake riƙe da shi ke, ba shi da wani shari'a koma bayan wannan, shi ne ma'anan ummiyi. Ana kiran shi ummiyi ne saboda bai tashi akan addinin da uwarsa ta dora shi ba, ko kuma bai tashi akan ilimin da mahaifiyarsa ta dora shi ba, daga nan ne sai a kira shi ummiyi. Wato yana nan akan turban da kawai uwa take dora ƴaƴanta. Sai ya ce, to in ka sami irin wannan mutumin, shi kuma muqbilin ala ibadatin, ibadatin mastahsanahu, za ga addinin da yake, ko addinin da shi ne da karan kansa ya kawata abin shi, ba Allah ne ya saukar ba. Wa dhanna annahu yanfa'uhu, yana zaton wannan abin da yake zai amfani shi. To ina amfanin yin abin da mutum shi ya kirkiro ma kanshi, ba Allah ya saukar mishi ba. Kaga bata da halaka ta tabbata ga mutum. Malai ce, min najmi, ko kaga wani na bautan tauraro, au wasani, wani na bautan gunki, au kabari, wani na bautan kabari, au timsali, wani na bautan mutum-mutumi, au ghairi zalika, ko wani haka. Kenan a cikin mutanen da ba ahlul kitabi ba, to shirka kawai da maguzanci ke gudanar da su. Kawai mutane su ne za su kirkiro ma kansu wata bauta sai su ta yi, su kirkiro ma kansu wata ibada sai su ta yi, shi ne sai kaga ababen bauta sun sha bamban. Kai ta mamakin wancan da ya ce yana bauta ma tauraro, wani amfani tauraro ke masa? Shi ne ya kirkiro ma kansa, kuma yana ganin kamar za ta amfani shi. Kai mamakin, to wancan da ke bauta ma dutse, wani amfani dutse zai masa? Shi ya kirkiro ma kansa. Kai akwai ma wanda zai ce wai shi yana bauta ma wuta, ka rasa amfanin da wuta take mishi, shi ya kirkiro ma kansa. To haka al'umman duniya ta kasance kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Shaykhul Islam ya ci gaba da cewa, wannasu fi jahiliyatin juhala, mutane dai suna cikin wani irin tantagaryen jahiliya, min maqalatin yadhunnunaha ilman wa hiya jahal, sun kirkiro waɗansu maganganu suna tsammanin ilimi ne alhalin jahilci ne kawai. Waɗansu abubuwa da suke bauta da ita na kalmomi na maganganu ko suke karin magana da ita suna ɗaukan ilimi ne alhalin jahilci. Alhalin jahilci ne. Ɗauka a cikin jinsin Bahaushe. Sai a ce Allah ya ce wai kai tsafi ka samu lafiya ka tuba. Allah yana umarni da alfasha ne? Allah baya umarni da alfasha. Ko kuma sai ka ji an ce maka idan geman ɗan uwanka ya kama da wuta kai ka shafa ma naka ruwa. Sai suna ganin kaman wannan ilimi ne jahilci. Ka taimake shi a kashi. Domin in ta cinye shi wutan kanka za ta dawo. Idan ka ga yaron gidan wani ya lalace kana dariya ai ba yaron gidana bane. Haka nan zai zo ya lalata yaron gidanka. Kaga sai waɗansu rika ganin kaman wannan ai wannan karin magana ce mai kyau. Alhalin kuma jahilci ne kawai. Akwai ire-iren waɗannan karin magana da maganganu da zaka ga wani lokaci a cikin jinsin Bahaushe kasancewan Hausawa sun cakuɗe da maguzawa. Sai ka ga suna zuwa da waɗansu kalmomi. Sai ka ga kaman ilimi ne aka zuba alhalin kuma jahilci ne. To haka mutane su fitin a wancan lokacin. Wa a'malun yahsibunaha salahan wa hiya fasad. Suna zuwa da waɗansu aikace-aikace suna zaton waɗannan aikace-aikacen nagarta ne alhalin ɓanna ne. Sai a ɗauka yanzu yaro mai ladabi da biyayya shi ne wanda idan ya ga babba zai durƙusa har ƙasa ya gaishe shi. Haka a da Bahaushe Hausawa suka ɗauka kirki da nagarta. In yaro ya zo durƙusa har ƙasa ya gaida babba to sai a ce yaro yana da ladabi da biyayya. Alhalin wannan aikin ɓanna ne. Ɓanna ne ƙasƙantar da kai ne da walaƙantar da kai ga wani Allah. Wanda kuma irin wannan ƙasƙantar da kan Allah bai yarda a yi ma wani ba. Malai cewa ghayatul bari' minhum ilman wa amalan an yahsala qalilan min al-ilm al-mawruf an al-anbiya' al-mutaqaddimin mushawwab bi ahwa'il mubaddilin wal mubtadi'in. Yace in ka samu kwazo mai kwazo a cikin su. Mai kwazo a cikin mutane shine wanda zaka ga yana da dan wani ilimi kadan cikin ilimin da annabawa suka zo da shi. Amma shi ma ilimin an cakuɗa shi da bid'o'i da canje-canje qadishta baha alaihim haqquhu bi batilihi da ƙarya da gaskiya sun cakuɗe sun zama abu ɗaya. Kila a samu gaskiya kaɗan ta cakuɗe da ƙarairayi da yawa kuma da haka ne ake bautan Allah. Aw yashtaghilu bi amali alqalil minhu bi amalin alqalil minhu mashru'un wa aktharuhu mubtada'un. Ko kaga mutum ya shigalta da wata ibada dan kadan ne abinda shari'a ta sani a ciki mafi yawa bid'a ne. La yakadu asru fi salahihi illa qalil. Irin abin ma da yake dan kankantan aikin bai ma isa yatta zuciyar shi ba ballanta na yatta aikin shi. To haka mutane suke kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa shi al-Allama Mubarak Furi da yake takaita matafiyan mutane halin da mutane suka samu kansu kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kasa su zuwa gida hudu. Sai ce kashi na farko shine mushrikan Larabawa wanda suke riya cewa wai suna kan addinin Annabi Ibrahim. Yace alhalin sanye nisa da umarni da hannun da ya zo a cikin addinin Annabi Ibrahim. Ɗaya kenan. Abu na biyu sun yi watsi da abin da Annabi Ibrahim ya zo da shi na kyawawan ɗabi'u da tadoda masu kyau nagartattun halaye da Sayyidina Ibrahim ya zo da shi sun yi watsi da shi. Sannan ga zunubai sun yi yawa a cikinsu fashi. Kin ƙarfi, take haƙƙin masu rauni, ƙarairayi, da ire-iren waɗannan abubuwan zunubi yayawa a cikin Larabawa. Kai, har sai da abin ta kai ga bautan gumaka ya yi kaka gida. Da bin irin camfe-camfen nan, wanda wannan kuma ya yi tasiri a cikin siyasansu, salon yadda suke gudanar da mulki. Da kuma zamantakewansu da kuma yadda suke addini. Kaga wannan a janibin Larabawa ke. Janibi na biyu, janibin Yahudu. Malam ya ce su kuma a wannan lokaci addinin su ya zama riya, addinin ma asalin ya koma ba Allah ake ma ba, ana addini ne kawai don neman kuɗi, ana addini ne don neman mulki, kamar dai yadda kaga Yahudu a yau. Yace sannan a cikin Yahudu sai aka samu waɗansu shafafu da mai, su ne suke shar'antawa ko abu ya zo a cikin littafi haram, in suka ce halal ne to ta halasta, in abu ya zo a cikin littafi haram, in suka ce halal ne to ya halasta. Haka yake a cikin addinin Yahudu, da kuma wannan ne suke hukunta mutane. Abinda shugabannin kawai suka zaɓa shi ne daidai, to da shi ne za a yi wa mutane hukunci. Abinda suka zaɓa cewa ba shi ne daidai ba, da shi ne za a yi wa mutane hukunci, ba tare da kallon abin nan ya inganta ko bai inganta ba. A janibin Kirista kuwa, kafin nan Malik ya cewa ta sanadiyyar neman kuɗi da neman mulki suna iya su saida addini, suna iya su yaɗa ɓanna, suna iya su yaɗa kafirci a cikin al'umma. Ɗabi'an Yahudu irin dai yadda kaga Yahudun mu a yau, to haka suke tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. A janibin Kirista kuwa, su ilimi ne da fahimtar gaskiya ya musu matsanancin wahala. Fahimtar gaskiya ya yi ma Kirista wahala, wannan ya sanya saka haifar da wani irin cakuɗeɗeniya tsakankanin Allah da bayi. Sai a ce maka ga Allah, sannan Isa ma shi ma Allah ne, Maryam ma ita ma Allah ce, wai uku ne suka taru suka yi ɗaya. A daidai lokacin da kuma sun yarda cewa Annabi Isa baya halitta, Annabi Isa baya azurtawa, baya talautawa, amma kuma sun tafi akan cewa lalle fa shi ma Allah ne. Ka rasa yadda wannan lissafin za ta bayyana. To tsaban jahilci ya yawa a cikin addinin Kirista, har sai da suka haifar da irin wannan mummunan aƙida. Sauran kuma addinai na Larabawa su ma dai shirka ne ta cika su, kamar yadda shirkan ta cika al'amarin Qurayshawa. Wannan shi ne abinda Al-Allama Mubarak Fure ya kawo a cikin Ar-Rahiqul Maktum, da yake bayani akan yadda addini yake kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To idan mun fahimci wannan da kyau, sai mu fahimci ashe addini kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga wani hali, an gurɓata shi, an caccanza shi, an musanya shi, an cuso ƙarairayi, an kuma rage gaskiya da yawa. Kai addinin ma masu yin shi ƙanƙani ne, masu yin addinin ma suna dayi ne kawai, amma mafi yawan addinin da suke yin ƙarya ne ba addinin da Allah ya saukar ba ne. Mutane, duniya ta cika da jahilci da ƙarairayi a maganganu, da ƙarairayi a cikin ibadu, da ƙarairayi a cikin aƙidu, hakanan komai ya riga ya gurɓace ya lalace. To ana cikin wannan hali ne fa, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya aiko shi da cikakken addini, ya aiko shi da addinin da ya rufe kofa ga duk wani addini da ya gabata. Wannan ni'ima ita ce cikakkiyar ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe kofa ga bayinsa a babin saukar da addini. Addinin musulunci ya zo da waɗansu keɓantattun al'amura, ya zo da waɗansu ababe da suka zama sun sha bamban da addinin da suka zo kafin shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, yace ya ku mutane, haƙiƙa hujja ta zo muku daga Allah, burhanun min rabbikum, hujja ta zo muku daga Allah, wato hujja mai yanke duk wani saɓani, sannan haske mai haskaka dukkan wani duhu, duhun kafirci, duhun munafinci, duhun jahilci, duhun saɓo. To Allah ya aiko da haske, hujja mai ƙarfi ta zo muku daga Allah, bayani mai warkarwa daga dukkan wata cuta, daga dukkan wata damuwa ta zo muku da Allah, daga Allah. Haka nan Al-Qur'ani mai girma wanda ya tattaru akan ilimin farko da na ƙarshe. In kana neman ilimin abin da ya gabata, Qur'ani ya kawo shi tun kafin halittar sammai da ƙasai, da yanda aka halicci sammai da ƙasai, duk Qur'ani ya kawo, da irin kai komo da ja'in ja da sa'insa da ya gudana tsakankanin babanmu Annabi Adam da Iblis, da abin da ya gudana tsakankanin babanmu Annabi Adam da mala'iku, duk Allah subhanahu wata'ala ya labarta mana, ya labarta mana kissoshin waɗanda suka gabata. Annabi Nuh da mutanansa, Annabi Shu'aib da mutanansa, Annabi Hud da mutanansa, Annabi Salih da mutanansa, Annabi Ibrahim da mutanansa, Annabi Lut da mutanansa, Annabi Musa, Annabi Isa, duk Allah ya labarta mana. Qur'ani ya tattaro akan wannan, sannan kuma ya tattaro akan labaran da za su zo a nan gaba, alamomi na tashin alkiyama da dama. Alqur'ani mai girma ya yi ishara zuwa gare su, wanda sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fayyace su, ababen da za su faru a ƙarshen zamani. Qur'ani ya kawo in an mutu ababen da za su faru yayin mutuwa, Qur'ani ya kawo a cikin kabari, in an tashi alkiyama, in an shiga wuta ko aljanna, duk alqur'ani mai girma ya zo mana da waɗannan labarai. Sannan alqur'ani ya tattaru akan labarai na gaskiya, duk labarin da ya zo a cikin alqur'ani labari ne na gaskiya, ga hukunce hukunce kuma na adalci, duk abin da kaji an hukunta a ciki daidai ne kuma gaskiya ne kuma shine ya dace da bil adama. To shine ma'anan ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum, haqiqa hujja ta zo muku daga Allah, wa anzalna ilaykum nuran mubina, ko mun saukar muku da wani haske, wato wanda yake bayyananne shine alqur'ani mai girma. To wannan shine shari'ar da Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a lokacin da al'umma suka gurbace. Cikin irin ababen da addinin musulunci yake bantu da su, ya sha bamban da shari'o'in da suka zo kafin shi, shine addinin musulunci shine addinin ƙarshe, shine addinin ƙarshe, babu wani addini kuma bayan addinin musulunci. Sabanin addinin Annabi Musa, bayan Annabi Musa Allah ya aiko annabawa da yawa, bayan Annabi Ibrahim Allah ya aiko annabawa da yawa, annabawan Allah suna da yawa, kamar yadda yazo a cikin hadisi su 124 ne, manzannin Allah kuma su 315 ne, haka yazo a cikin hadisi. To amma wane ne na ƙarshen su, wanda daga shi ne aka rufe kofa? Shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da saƙonsa. Daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi kuma da zai ƙara bayyana. A cikin banu Isra'il ana iya samun annabawa biyu uku su rayuwa lokaci ɗaya, Annabi Nuh, annabi Ibrahim da Annabi Nuh, da Annabi Lut, zamani ɗaya suka yi rayuwa. Fa amana lahu Lut, amma sai da aka kai ga Annabi Lut ɗaya imani da Annabi Ibrahim, da ƙarshe ma Allah ya bashi annabtaka. Annabi Musa da Annabi Harun da ɗalibin Annabi Musa ɗin Annabi Yusha bin Nun, da Ƙur'ani ya kawo, kaga a cikinsu ana iya samun annabawa da yawa. Amma daga ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wata annabta ta ƙare, duk wani saƙo daga Allah kuma ya yanke, ba a ƙara yin wahayi daga sama a ba wani saƙo na musamman. Shine Ƙur'ani ke cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyi, annabi shine khatam, shine cikamakin manzanni da annabawan Allah gabaki daya. Sannan abu na biyu shine sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya ne gabaki daya, da mutanen su da aljannun su, da na farkon su da na ƙarshen su. Sabanin sauran annabawa, Adawa an aika musu da dan uwansu, wa ila adin akahum Huda, an aika musu dan uwansu Annabi Hud, da haka Annabi Hud an aika da shi zuwa ga Adawa ne kadai, duk wanda ba jinsin Adawa ba Allah madaukakin sarki bai aiki Annabi Hud zuwa gare su ba. Wa ila Samud akahum Salihan, Samuda an aika musu da Annabi Salihu, duk wanda ba Samude ba to ba shi da rabo a cikin sakon Annabi Salih. To haka nan Madiyana akahum Shu'aiba, su ma an aika musu dan uwansu Annabi Shu'aib, mutanen Madiyan. To haka nan Annabi Musa ila bani Isra'il, Annabi Isa ila bani Isra'il, kenan ba zuwa ga duniya ne aka aiko su ba gabaki daya. Kowane annabi an keɓe shi inda ake so ya aike shi, amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an, gabaki ɗayanku ni annabi ne zuwa gare ku. Kai ba ma wai mutane kaɗai ba, har da aljannu. Qul uhi ilayya annahu istama'a min nafarin min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا منزل الله يكن جيه الجنود دعوه har su musulunta kamar yadda wa'annan ayoyi masu albarka na cikin sautul jinn suka tabbatar to sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kuma tun lokacin da aka fara ta ita ne za a ci kashe da ita za a dangana zuwa ga tashin alkiyama kaga sako ne na dindindin kenan cikin ababen da addinin musulunci ya sha bamban da sauran addinai shi addinin musulunci ya taba komai babin aqidu babin ibadu babin mu'amaloli da zamantakewa babin ladubba na rayuwa ne yau da kullum amma galibi addinai akwai addinin da zaka ga ya takaice ne kawai akan ibadu ibadu bai mai da hankali akan hukunce hukunce na zamantakewa ba bai mai da hankali akan wannan ba amma shi addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da bai taba ba komin kankantan abu idan dai kwakwalwanka za ta iya hararo maka to addinin musulunci ya zo da shi ta kofa biyu ko dai kofan yayi bayani shi kai tsaye ko kuma ya sanya wadansu ka'idoji qawaid principles wanda idan akai amfani da su za a gane hukuncin sa ya halasta ko bai halasta ba Allah yana so ko bai so akwai abubuwan da yake kila mustajaddat sababbin abubuwa Qur'ani bai basu ba Qur'ani ya bayani akan su ya kafa wadansu tirako wanda ana dauko wannan abin aka dora shi akai to za a gane hukuncin sa akwai wanda zaka ji suna cewa ta ba shanki banza barinki banza ko babu akwai wanda suke fadin wannan wai ta ba shanki banza barinki banza su a fahimtar su tunda ta ba bakuwa ce to ai musulunci bai magana akan ta ba su fahimtar su ke amma idan ka dauki taba ka dora ta akan wata aya wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith da wannan kawai sai ka gane taba haramun ne cikin aikin da manzon Allah ya zo yi yuhillu lahum at-tayyibat yana halasta musu duk abin da yake ne nagarta ne dadi wanda zai amfani gangan jiki wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith duk abin da zai cutar da gangan jiki al-qur'ani mai girma ya zo yana haramta musu manzon Allah ya zo yana haramta musu to kawai sai ai tambaya shin taba na cutar da gangan jiki ko bata cutarwa tana cutarwa har a duniyan ta san haka the federal ministry of health warns you that tobacco smoking is dangerous to your life ko ba kaske rubuta ba kwalita ba to kenan ta zama khaba'ith to wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith laka taba haramun kuma in ka dauke ta kaga tai kama da abincin yan wuta la yusmin wa la yughni min ju' ba abincin yan wuta kenan ba la yusmin bai sake ba ko kun taba ganin wanda yake shan taba a ce ga yanin ya murji yayi shar a ce taba sigari dan sun yake shashi misali kaga la yusmin sannan wa la yughni min ju' wanda ke jin yunwa in ya samu taba ya busa shikenan zai wadatar da shi daga abinci sai wa dace dishi ma sai dai in shedan ya nuna mishi kaman ya wadatu amma ƙarya ce sinadaran da ke cikin abinci ba shi a cikin taba to kaga wannan ai alaman abincin yan wuta ne da wannan sai ka ce haramun shi sannan kuma wai shin ba kona kuɗi bane to innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura ire-iren waɗannan nasosa da irin waɗannan ka'idoyi in ka hada sai ka samu mutaba mutita cewa taba haramun shi jama'a kila an fahimci wannan da kyau to haka nan musulunci yakan zo da waɗansu abubuwa nassi kai tsaye waɗansu abubuwa kuma ya sanya waɗansu ka'idoji da idan aka dora abu a ciki zai fitar maka da hukuncin sa a shar'anci ko da ko an yi sabani kila wani malami yana fahimtar to wannan yayi wannan bai yi ba wannan an dai samu hukuncin ne har akai sabanin an samu wata fahimta ne wani yayi amfani da wancan nassin wani yayi amfani da wancan nassin kuma yana iya zama wani ya kuskura nassi kamar da shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin Raf'ul Malam akwai ababe da zaka ga sukan faru sai kaga waɗansu malamai sun sami zaniya wurin fatawa kila wani bai san nassi ba kwata kwata bai san nassin da ya haramta ba shi kuma wani ya sani to kaga wanda bai san nassin da ya haramta ba zai ce halal ne amma wanda ya san nassin da ya haramta fa zai ce haram ne kuma haramun din ne to wannan ba za a ce an samu sabani ba, dole a ce to wancan bai sani bane wannan ya sani, ko kuma shi wancan ya fahimci wannan umarnin mai tsanani ne, shi kuma wancan ya fahimci wannan umarnin mai sauki ne, sai wancan ya ce wajibi ne, sai wannan ya ce mustahabi ne. Ila an gane Ibn Taymiyyah sai dai kawo kofofi guda goma wanda su suke kawo sabanin malamai, zaka ji an ce malamai sun samu sabani, to me yake haifar da wannan sabanin? To ire-iren waɗannan abubuwan da Ibn Taymiyyah ya kawo su ne suke haifar da kaji ana cewa an samu sabanin malamai. Ba wai kawai kowa ne kawai zai zauna a ɗakin shi ya miƙa ya ce to ni na yarda wannan, ya ce ban yarda ba, ba irin wannan abin da ke faruwa ba ne. To cikin bambancin saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da sauran saƙonni. Sannan addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama addini ne mai sauƙi, mai musamaha. Duk wanda kaga addinin musulunci ya wahalar da shi to ya jahilci addinin. Abin nan dai da Hausawa kuke cewa ƙaramin sani ƙuƙumi. Ƙaramin sani ƙuƙumi, babu shakka haka yake. Wanda yake ɗan ƙanƙanin ilimi sai ya tawahal da ku a banza. Amma wanda ya ƙoshi da ilimi ya san ƙofofi da dama na sauƙin addini. Dubi dai wancan jahilin malamin. Jahilin malami. Da aka je aka ce mishi na kashe mutum 99, Allah zai gafarta mu? A matsayin malami ne fa aka je aka yi masa tambaya. Amma jahilin malami sai ce kai Allah ba zai taɓa gafarta maka ba. Me wannan mutumin ya masa? Shi ma sai kama shi ya murɗa wuyan shi kawai ya ce in cika shi su zama 100. Littafin ya balance kawai shi kenan. To amma da ya sami masani fa wanda ya san sauƙin addini sai ya ce Allah zai gafarta maka, amma ka bar wannan garin ka je wani gari kai istighfari. Kuma da ya je din akan hanya ya mutu ba mala'ikun rahama suka ɗauke shi ba? Kaga wannan ya gane sauƙin addini. Ya gane addinin musulunci ba addini ne na tsanani ba addini ne na kaushi ba. Ya gane addinin musulunci addini ne mai sauƙi. To haka musulunci yake. Shi yasa cikin abin da zai nuna maka wato albarkan addinin musulunci saƙon Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine abin da Al-Allamah Tusaidi ya faɗi a cikin tafsirin sa da yake tafsirin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma huwa alal ghaibi bi dhanni. Sifan Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine bai kasance marowaci ba dangane da wahayin da Allah ya masa. Bani shine shahih, marowaci. Annabi ba marowaci bane dangane da wahayin da Allah ya masa. Shine Al-Alamah Tusaidi yake cewa da ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zama abin tuhuma ba, baya ƙarawa, baya ragewa, baya ɓoyewa. Yace kai Annabi dai shine amintaccen halittun sama, shine amintaccen halittun ƙasa, shine wanda ya isar da saƙonnin Allah, ƙololuwan isar da saƙonni. Bai rowa ga saƙon Allah ba daga wani mai arziki ya ce wannan mai arziki ne, ba za a gaya mai hadisi ba, ko ba za a tsananta mai, a'a, ko wani fakiri Annabi duk ya isar da saƙon Allah zuwa gare su, ko wani shugaba, ko wani wanda ake shugabanta Annabi ya isar da saƙon Allah zuwa gare su, ko namiji ko mace ko ɗan ƙauye ko ɗan birni, duk gabaki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai isar da saƙon Allah zuwa ga wannan al'umman gabaki ɗaya, al'umma ummiya. Yace wanda yake al'umman nan fa a da jahilai ne, ƙololuwan jahilci, amma saboda albarka na wannan saƙo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah bai bar duniya ba har sai da waɗannan jahilan ummiyan, jahilan ummiyai da Annabi ya zo a cikinsu sai da suka zama malamai na Allah, ulama rabbaniyin, sai da suka zama malamai na Allah, wa ahbaran mutafarrisin, suka sha suka koshi da ilimi sosai ga hangen nesa. Kaga sahabi ya yi maka magana ɗaya sai kaga ga abin da ya faɗi bayan shekara 100, bayan shekara 200 Allah ya haskaka masa. Ilaihimul ghaya fil ulum, duk wani ilimi da ka sani to in ka je wurin su ka tiki. Wa ilaihimul muntaha fi istikhrajid daqa'iq wal fuhum, sune kololo wadanda suke iya tsatso wani al'amari mai muhimmanci na ilimi ko na fahimta ko a rayuwa ko a addini sun sa qawaid wadanda yake in akai amfani da irin wadannan kaidoji da tarako masu karfi da suka kafa zaga ana ta tsatso ilmoma ko ilmoman dake da alaka da addini ko ilmoman dake da alaka da zamantakewa ko ilmoman dake da alaka da kimiyya da fasaha malai cewa humul asatira sune jigajigan malamai sun sha sun koshi wa ghayruhum duk wanda ba so ba kisarahu an yakuna min talabizihim kololuwan darajar shi ne a ce yana cikin daliban su amma fa da jahilai ne ba su da wata shari'a daga Allah ba san komai ba Makka da Madina ma jaziratul arab ma wace maganar ta ga kasashen duniya da suka ci gaba Faris da Rom da irin sahabasha wanda sun ci gaba a technology sun ci gaba a sciences sun ci gaba a ilmoma amma jaziratul arab kauye na kayayau gurin da yake sai duwatsu ba maraya ba ko ruwa ka tannan mai babu tsirrai babu itatuwa babu kayan marmari wace maganar Makka da Madina da jaziratul arab to mutanen yankin suna can gefen duniya ne ba a masan da su ba to domin ka gane irin tasirin albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama da addinin sa a can Allah ya fito da shi yau a duniya ina ne yake ko ina farin jini ko ga mu ina ne yake ko ina farin jini Makka da Madina garin nan mai duwatsu garin nan da yake gairi zizir'in garin da yake ko ruwa ba su da shi fa a kasa wai a hakari ji a samu ruwa babu amma shi yake kowane gari farin jini yau a duniya garin da mutum miliyan 3-4 a lokaci ɗaya suke taruwa a gari amma kowa rin kashi baka ji ka ko san mutum miliyan 4 su zauna a gari ɗaya duka garin daga farkon shi zuwa ƙarshen shi bai wuce kilomita 10 ba duka kilomita 10 daga nan inda kake ka kai kilomita 10 daga nan kilomita duk garin bai wuce kilomita 10 ba a ce mutum miliyan 4 baki doruwa akan yan garin sun hada cikin wannan garin amma baka tafiya ka ga yau an yi kashi a can yau an fi tsatsari a can yau ka nemi ruwan da zaka sha ka rasa wallahi ba dai maka ko Madina ba wannan ba tasirin albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin sa bane ku ga mun garin da za a je a yi musu wannan kun kuna so in baku misali ne sai in ce ku dauka yanzu a ce a garin ku ne nan ake yin aikin haji mutum miliyan 4 su shigo muku cikin wata daya har sai dai mu gudu mu bar garin to ina ma yan garuwa za su samu ruwan mallanta za su dibo su sai da maka bayi wannan in kana neman bayi a yanzu ma kenan baki ba su shigo ba kana dan kebewa can bayi na masallaci in ka ji sai ga sai an yi kashi a ciki na masallaci to ballanta naka je sako ballanta naka je gefen hanya to amma Makka da Madina dubban san wannan ba gari mafi daɗi mafi tsarki mafi tsafta garin da yake duk wata ɗabi'a ta madalla idan ka je sai ka ganta a can duk ɗabi'an banza da zaka ganta a wani gari to a can akwai karancinta wannan albarkan addinin wane ne addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to irin wannan batu shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya kawo a cikin iktiba din akan irin albarkan addinin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya wuce tunani mai tunani ya daren mu hankalin mai hankali ya keta duk yadda mutum yake son ya sifanta wallahi ya ta karfin sa yace shi yasa suka gadar da al-ilm an-nafi' wal amal as-salih wal akhlaq al-azima wa sunan al-mustaqima yace in ka tattara shirin duka wani annabi ka tattara shirin da ya zo mabiyan sa da irin shirin da mabiyan su ke kai to shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba nashi sahabban nashi daliban duk ya wuce wannan to ina ga saboda yanayi na lokaci sai mu dakata a wannan gaban yanzu dai abinda muka fahimta mun fahimci ma'anan addini sannan mun fahimci halin da mutane suka samu kansu a ciki kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sannan abu na uku mun fahimci sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da albarkanta da kuma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kosar da duniya da ilimi nagartacce da kuma ɗabi'u kyawawa da tadoda masu kyau har duniya ta rusa na gabaki ɗaya yanzu ta koma zuwa ga tafarkin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To gaba ta gaba insha Allah ta'ala shine zamu yi magana akan buƙatuwan da mutane suke da shi mai tsanani zuwa ga wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Muna fatan abinda muka yi daidai Allah ka bamu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta, Allah ya rufa mana asirin mu duniya da lahira, ya bamu lafiya da zama lafiya, da gama lafiya ya ɗaukake mana musibu da fitintunu ya sa mu gama lafiya. Ina ga sai mu dakata a nan idan da tambaya in an kira sallah insha Allah sai ayi. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Allah ya sa mana ya sa. Wancan ne akwai ruwan da zan alula ko? Akwai ruwa da zan alula da Allah?
La sacar al Allah biyu barka da annu madanin ya wala biyu insha Allah. Allahu akbar.
Thank you.